أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وسلمك بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آلك قدر المقدار العظيم. أتيك بدا قرأت أمة الأحكام يدعك صعبا يوما sha takwas ga watan Ramadana hijira 1442 ko 17 ne 19 ko a wannan masallaci na Sayyidi Khalifa bin Yusuf a dandama ta jihar Yobe. Za mu ci gaba daga inda muka tsaya a babun sunanin Ratiba, babi na bayanin sunnoni waɗanda ake ce musu a sunanin Ratiba. Su ne sunnoni waɗanda suke da alaƙa da farallai na filfili, waɗanda ake hada su tare da farallai kamar raka'a biyu da ake ko fuku kafin azhar ko bayan azhar ko kafin la'asar ko raka'a biyu bayan magruba ko shida biyu bayan isha. Wa'annan suraka atal fajr su ne ake ce musu a sunanin Ratiba, waɗanda kuma ba su da alaƙa da farallai, su kuma ana kiransu annawafil ko tatawwu'i. Wa ta'qidi raka'atai sunnatil fajri wa fadliha. Hakanan babin zai bayani kasancewar sunna raka'atul fajri sunna ce mu'akkada kuma tana da fadala. An Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma qala sallaitu ma rasulillah sallallahu alaihi wasallam raka'ataini qabla adh-dhuhri wa raka'ataini ba'daha wa raka'ataini ba'da al-jum'ati wa raka'ataini ba'da al-maghrib wa raka'atayn ba'da al-isha' wa fi lafdhin fa amma al-maghrib wal isha' wal fajr wal jum'ah fa fi baytihi wa fi lafdhin lil-bukhari an ibn umar qala hadathani hafsatu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال يجي صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر na sallata tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama raka'a guda biyu kafin sallar azhar. Wannan yana nuna ma zaka iya yin koyi da mai sallah nafila ku yi tare. Wa raka'atayn ba'da haka na raka'a biyu bayan sallar azhar. Wa raka'atayn ba'da al-jum'ah haka raka'a biyu bayan sallar juma'a. Wa raka'atayn ba'da al-maghribi da raka'a biyu bayan sallar magruba. Wa raka'atayn ba'da al-isha raka'a biyu bayan isha kenan. Wannan ya baka adadin raka'o'i guda 10 ne cikin kowanne, yana da alaka da ɗaya daga cikin khamsun salawat. وفي لفظ ولفظ فأما المغرب مغربا والإشاء لإشاء والفجر دا صلى أصباء والجمعة دا صلى الجمعة ففي بيته إن يصلى فرلف أما صلى شيء زي زوي وإن ركوع ببين أجداني أجداني كي بايا يسوع أما صلى شيء. Wannan lafazin da bai bayyana me shi ba lafazi ne wanda yake muttafaquna alaihi Bukhari da Muslim duk sun rawaito. da ya cire wannan mufi lafzin din yabi saboda indama fa'idar kawo shi saboda a ce akwai bambanci tsakanin su ne ko wani daya su ya rawaito daya bai rawaito ba amma da ya ce wa fi lafzin lil bukhari wannan lafzin da ya ambata to shi bukhari ya kadaita da rawaitowa ya samu mahallinsa shine annabi na umar abdullahi bin umar qala yace haddathani hafsatu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli sajdataini khafifataini ba'da ma yatlu al-fajr manzo sallallahu alaihi wasallam ya sayyida hafsa ta karantar da ni ta mini batun cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallatan rako'i guda biyu masu marasa nauyi a nan sajada din kamar raka'a ne min babi talatin juz'i wa iradatil kulli raka'a din an kira shi raka'a su an dauko minar ruku'i ne kamar yadda ake dauko minas sajida kuma ana nufin sallar cikakke ba'da ma yatlu al-fajr bayan al-fajr ya fito wannan shine cikon cikon raka'an ya zamanto ya zamo guda goma sha biyu kenan wa kanat sa'a wannan wani lokaci ne la adkhulu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fiha lokaci ne ba na shiga gidan manzo sallallahu alaihi wasallama saboda haka mai hafsa ita ce ta gaya ni cewa ga a wannan lokacin ga abinda yake dama riwayoyi din sun zo sun hadu ne da ke shi sharadinsa kawo hadisai waɗanda suke magana akan hukunce-hukunce cikin Bukhari da Muslim ko ɗaya daga cikinsu amma idan ka tattara alfas ɗin da riwayoyin da suka zo cikin sunan su masanid to za ka zo ka cire raka'a goma sha biyu da rana a raka'a goma sha biyu da rana sannan kuma goma sha ɗaya ko sha uku da daddare haka ne lafazin zai zama za ka samu sunanin ratiba din za su zo su zamanto su 25 ne 12 da 13 shine 25 to idan ka hada da waɗanda ba ratiba ba ne to za su baka adadin rak'o'i guda 50 ne cikin waɗannan rak'o'i guda 50 din su ne asalin rak'o'in da aka faranta wa manzo sallallahu alaihi wasallama shine ya zo yana ta neman ragi har aka dawo wannan rak'o'i guda 17 san khamsu salawatin raka'a 17 ne to an rarrake sauran kenan to wannan rak'o'i 50 din har yanzu akwai daga cikin bayin Allah ba sa wannan rak'o'i guda 50 din ba sa barin su ba na sun faralta su ba sa yadda wannan raka'a 50 din kullum ya basu daga cikin wanda yake wannan kakanmu har yara su raka'a daya cikin su bai taba barin sa ba kullum ma'ana an tarikin kashfi ne suka gane cewa farko da aka faranta wa manzo sallah 50 din to waɗanne sallah 50 ne aka faranta kuma har aka rarrage ya zo 5 salawatin adadin rak'o'i to shine suka samu an tarikin kashfi to shine ya kasance sun lazamta suna yin sa sun wajabtawa kansu wanda 5 salawatin su ne wajibi akan kowa kun san yana daga cikin usul na tasawuf cewa su suna wajabtawa kansu abinda ba wajibi bane saboda su ba suna duba hukunci bane suna duba wanda yayi hukuncin ne mu kuma matsalar mu muna duba hukunci ne idan aka ce mana abin wajibi shine zamu kula faramu bari ya kubce mana ba saboda kar mu shiga wuta ko dan mu shiga aljanna su kuma suna duba waye ne yace ayi abin kawai waye ce zaka ga wanda wanda yace kai wajibin shi yace kai nafila. To saboda haka mutum da ya baka umarni kai wannan ka ki yin wannan, to su abinda suke dubawa kenan. Wannan asal ne daga cikin usul tasawuf, wanda su suna duba masdarin tashri'i din, shi suke duba, ba sa duba wannan taqsimat da mustalahat fiqhiyya, wannan wajibi ne, wannan sunna ne, mustahabi ne, ba ruwan su da wannan. Wajibin da sunnan da mustahabi, tatawwu'i, ratibi, nawafi, duk abun manzon Allah ne ya fito shi ya faɗa. To saboda haka yaya za ka ware wannan kai, wannan kuma ka ce ba wajibi ba ne kai, su wanda suke duba. Shi ya sa in ka ga fatawoyinsu kar ka yi mamaki, suna gina fatawoyi a kan usulin da suke tafiya a kai ne, ba a kan usulin mazahibul arba'a ba ne. Shi ya sa akwai wata nuska da wani almajirin Maulana Sheikh Muhammad Ibrahima ya rubuta rihilarsa, wasu wani bulaguro da suka yi tare, sai ya rubuta tarihin wannan kulaburan a ciki ya kawo a wannan garin gure na Nijar. Maulana Sheikh Muhammad Ibrahima da ya je garin aka tambaye shi menene hukuncin wanda ya sallar isha bai shafi da wuturi ba, ya ce kafiri ne. Mutane suka yi gumi, to menene hukuncin wanda ya yi sallar asuba bai raka'atul fajr ba, yace shi ma kafiri ne. Abu ya daure musu kai, ga ya musharar ya cikin littattafan fiqh sunna ne mustahabi. To shi ne can wani ya kasa jurewa, sai ce an rama fa ga abin da aka faɗa a cikin aktari ashimawi iziya risala ya fito. Ya ce to ai mu abinda muke dubawa wa a hannunwa aka samu abinda kuke kiran shi farilla din, a hannunwa aka samu abinda kuke kiran shi mustahabi sunna. Ce to a hannun manzo Allah ne. Ce to manzo Allah da kansa zai ce ma kai abu, ka ce wannan dole ne, wannan ba dole ba ne, ka saba a ciki. To zuwa abin da suke dubawa kenan. To shi ne kaga anan ka hada da wannan riwaya ta biyu, to zai zo ya baka raka'a goma sha biyu. Idan ka hada da hadisin Abdullahi bin Umar raka'a sha uku da manzo yake har shafi'i da wuturi cikin dare, da wannan kuma zai baka 25. To akwai kamar salatu duha, akwai sannan magariba nan ya kawo riwaya raka'a biyu, akwai riwaya raka'a shida. To ire-iren wannan idan aka hada rakoyin za su zama 50 ne. Kaga a ce ka san wannan kullum kana yi, ba kowa ba ne. Ko salatu duha ka gwada ne, ka ga kwana ɗaya biyu ana ta yi ka wanda gaske, sai ka ga wani uzuri ya bijiro gawai an wuce. To shi ne hadisin ya jama'a mana takaitaccen abin da ake ce ma a sunan ratiba. An Aisha radiyallahu anha qalat lam yakun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala shay'in min an-nawafil ashadda ta'ahudan minhu ala rak'atayn al-fajr. Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa annabin Allah sallallahu alaihi wasallam bai kasance yana maida hankali, yana kula sosai akan wani abu cikin nafilfili ba, kamar yadda mayadda hankali yake kula da raka'atul fajr da ake kafin sallar asuba. At-ta'ahud shine kula da abu bibiyar sa akai akai. Yine wanda yazo a wani lahazi ta'ahadu bil Qur'an, mu'ahadatul Qur'an shine mahaddacin Qur'ani ya kasance yana kula, yana muraja'a, yana bibiyar sa, saboda kar ya zo ya kufce. Wa fi lafzin li muslimin, a wani lafazi wanda Imam Muslim ya kadaita da rawaito shi babu cikin Sahih Bukhari, shine raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Rakoyin nan guda biyu na al-fajr a sunfi duniyan nan da dukkan abin da ke cikin ta, sunfi duk wannan abin da take duniyan nan da dukkan abin da ke ciki. Ku duba kuma raka'atul fajr din shi manzo ya kasance yana yin sa da sauri-sauri, har Aisha ma take cewa anya ba kuwa yana karanta Fatiha yadda yake yin raka'atul fajr da sauri-sauri. Isara ne in har rakoyi guda biyun da ake yin su kawai da sauri-sauri, malla'alla ma ko ana karanta Fatiha ma haka a gurguje za a karanta wannan sun fi duniyan nan da dukkan abin da yake ciki da ya kuma raka'arta. Manzo ya mayar da hankali ya tsaya a karanta Fatiha, a karanta sab'u diwar wajen juzu 20 a raka'a ɗaya. A raka'a uku babu an yi sauƙan Qur'ani, to su kuma irin wannan raka'a kuma ba. To saboda haka wannan asal ne daga cikin usulu tasawufi ma, cewa suna cewa wai kullu mawjudin ma'adum wa kullu ma'adumin mawjud. Ka'ida ne gun sun faida abin da akwai shi babu shi, abu babu shi ne akwai. To ka duba yadda misali muke shan wahala akan neman wani abu kaɗan na duniya. Yanzu kai ne a ce yau baka da gidan da zaka zauna, fafutuka nawa da shige-shige nawa, tara kuɗi siyan fuloji da wainiyan gine-gine da waye, kafin a ce ka mallaki gida naka na kanka ka koma ka ɗauki shekaru da yawa, wanda ko ba duniyar gaba ɗayanta ba, wani bazi ne ɗan kaɗan a ciki. Sannan kuma wannan raka'atul fajri ɗin za ka iya yin sa cikin minti biyu ma, tunda shi dama ana yin sa da wuri. Shi yasa Imamu Mali ya ce kara kara a Fatiha, saboda tunda an ce ba sallah da Fatiha to a karanta Fatiha a gurguje, amma kara kara sura a kai. Karin sura ɗin kamar an yi shi ba a yi shi da sauri yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi ba. To kaga yaya ka gani dan minti biyu ka mallaki duniyar nan da dukkan abin da ke ciki, kuma ba wai anan an ce kawai duniyar da abin da ke ciki bane, a'a, to ana nufin khairun minad dunya wa ma fiha. Ta nan ne zaka gane ma'anar wajannatin arduha, ha, ko wajannatin arduha ka ardis samai wal ardidin, ko wajannatin arduha samawati wal ardu. In har kai raka'atul fajr guda biyu kana da abin da yafi duniya a lahira, to rakoyi biyu su nawa ne kai, wanda ma na farilla ba raka'atul fajr ba. A kowanne dai idan za gina ma abin da yafi duniya, to ta nan ne za ka gane hakika ne da ake cewa Qur'ani yake cewa sari'u ko wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu. Arduha as-samawati wal ardu din kamar wannan ne. To saboda haka kuskure ne mutum ya dinga wasa da raka'atul fajr da da'awar cewa ai sunna ce. Ko ba komai idan ka bar raka'atul fajr ta kubce maka ka rasa duniyan nan da abin da yake cikin ta. Wannan lafazin al-Imam Muslim shi kadai ya rawaito, da wannan lafazin da muka karanta yana daga cikin infiradat din shi. Kusan shi Bukhari da Muslim bambancin sharatin su, shi Bukhari idan ya ga hadisi rawi ya rawaito bai tabbatar da haduwar su a gari ɗaya ba, to baya sahihan hadisi. Baya sahihan hadisi. Yanzu misali asali a ka'ida, kamar gari akwai wani malami a garin Damato, za mu aka duba tarihi zamanin ku daya ko a ce lokacin yana raye shekarun ka sun wuce biyar a ka'ida ta malaman hadisi. Sannan kuma kai ma ka shigo Damato ko kai sati ko sati ko sati, lokacin da ka shigo da maturin yana na a raye, kuma ka mallaki hankalinka shekaranka ya kai ko biyar, ko shida ko bakwai yadda babanka zai iya dauko ka da Allah ya kawo ka ya shafa ma kai ko ya ma addu'a a wannan yanayin zai yi ka ji ya faɗi wani magana ka zo ka ce ai ina garin baba na ya dauko ni gun malami kaza muna zaune da shi naji yana cewa kaza saboda haka shi muslim zai yadda ka haɗu da wannan malami ka haɗu da wannan malami ka ji abin da ka ce ka ji tun abunsa da gaske zai yadda da wannan kasancewa zamanin daya garin da yake ka shigo ko shi ya shigo garin da kai kake hakan ya tabbata shikenan sanad ne mutasil hadisi ne sahihi to shi ko Bukhari saboda sananta ba zai yadda da wannan ba zai zamanto hujja ba zai zamanto hujja ba cewa ka shiga garin da yake ko shi ya shiga garin da yake ba zai zama hujja ba saboda zai yiwu ka shigo gari a zamanin wani malami shahararre ba ku haɗu da shi ko shi ya je garin da kake kai ba ku haɗu da shi ba saboda lokacin da ya je la Allah kai kuma ka yi bulaguro to saboda haka ne a shi Bukhari duk rawin da ya rawaito mishi hadisi da al'ana to sai ya tabbatar da wannan an din na ittisali shine wanda Suyuti yake cewa wa muslimun yashrit ta'asuran faqat imam muslim kawai yana shartanta ittisalu sanadi da tashihul hadis cewa wanda ya rawaito da shehinsa da ya rawaito a wajensa ya kasance zamanin su daya saboda asali wanda zamanin ku daya kun haɗu a gari ɗaya zaka iya jin hadisi ko ilimi a wajensa to wannan tsananin ne yasa idan shi Bukhari ya ga hadisi ba lukuya kawai zamani ne tsakanin rawi da almarwi an hudun zamanin su ne daya garin su ne daya bai tabbata sun haɗu a gudai ba to baya sahihanta wannan hadisi baya rawaito shi musnadan sai dai ya rawaito shi ta'alikan yanzu kamar hadisin kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yadhkuru llaha fi kulli ayani shi ma kamar wannan sai yace wa zukira an aishata radiyallahu ta'ala anha kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yadhkuru llaha fi kulli ayani wa zukira an aisha an ce aisha ta ce kaza shi kuma muslim zai ce haddasa na fulan fulan yaji da sanadin sa an aisha qalat ya ce wa zukira an aisha wannan ya yanke sanadin shi ba sharadin shi bane kawai ya rawaito shi ta alika muslim kuma zai ce dan me ba za a rawaito shi musnadan ba shi sai ka duba muqaddiman sahihu muslim ba dan ba ma karatu ba zaka ga yayi magana mai tsawo akan mu'asara da an'ana sosai yace yana mamakin waɗanda suke shartanta luquya sai mutum a ce shi da mutum ya tabbata sun zauna a gu daya auku kuma in ya rawaito an da an ba za ka karbi hadisin ba yana mamaki har wasu suna cewa wato talmihi ne ta'aridi ne yake akan al-Imam al-Bukhari saboda haka ne zaka ga wasu hadisan akwai a Muslim sannan kuma babu a cikin Bukhari misali hadisin wannan Hammad bin Salama wato sika ne ba shi da matsala adali abin da yasa Imam al-Bukhari ya kira wato hadisi Ammar bin Salim Salima saboda akwai Rabi bin sa wani dan ruko mara jin magana wani yaro ne da ya auri wata mata ne ta zo da wani yaro mara jin magana yaron nan idan Ammar bin Salima ya rubuta hadisan sa to sai ya zo ya dauki ta wanda idan kakkara wani abu haukun kuma ya dakule ta shi kuma Ammar bin Salima da girma ya same shi in ya dauko takardu baya tantance na rubutunsa da rubutun wannan yaron to saboda haka shi al-Imam al-Bukhari yace kawai hadisan Hammad bin Salama din kashankan a hakura da hadisan sa shine ihtiyat to shi kuma Imam Muslim idan ya samu wasu qara'ini dalilai da yake nuna cewa wannan rubutu na Hammad bin Salama ne to sai ya rawaito hadisin wannan shi ne za ku ga hadisin inna abi wa abaka fi nar sanadi ne sahihi hana Hammad bin Salama to ana cewa wannan lafazin yana daga cikin lafazin da shi wannan rabibin ya gara har Imam Suyuti cikin litafin da ya rubuta yake cewa ya tara asani din sanadin chap kam yace banda an tarihi Hammad bin Salama wannan lafza din inna abi wa abaka fi nar babu ba wani dalili mafi kwari da zai nuna cewa wannan yana daga cikin ziyadatin wannan rabi'i to abin da yake faruwa to sai za ilimin hadisi tatbiqan zaka warware matsaloli da yawa ta hanyar har Imam Muslim yace to idan har su yake cewa idan aka ce wannan hadisin Muslim ne ya rawaito kuma dukkan hadisan sai Muslim sai yayi ne yace haka ne sai yi ne yace amma zai yi ihtimal zai iya daukan ta'awili saboda abu din a larabci ba yana daukan sunan uba bane kadai ana cewa uba uba ana cewa kaka uba ana cewa babba uba kamar yadda yazo a cikin qur'ani wa ilaha abaika sai ce ibrahim wa isma'il wa ishaqa kaga ibrahim din kakan annabi yaqub kakansa ne sannan kuma ishaq ishaq din kuma ibrahim kakansa ne ishaq babansa ne isma'il kuma baffansa ne kaka da baffa da kuma uban duk ilaha abaika aka kira su uba gaba daya to saboda haka shi wannan inna abi din da manzo ya fada yace yana nufin baffa na Abu Talib ne inna abi baffa na Abu Talib wa abaka da kuma mahaifinka finnari suna cikin ta saboda dalilai sun tabbata akan shi Abu Talib din to saboda haka yace za a iya tawilin sa haka to abin da yake faruwa to shi ne akwai wani littafi mai suna shurutul a'imma wanda al-muhaddis ina ganin mawallafin wannan littafin ya umdatul akam shi yayi ko kuma fahir al-maqdisi shi ne yayi shurutul a'imma da zaka ga bayanan da misalan an abdullah an Anas bin Malik awa wata nuska akwai babi tsakanin babul azani wal iqama al azan lugha al ilam qala Allah ta'ala wa azan min Allah wa rasulih ay ilam minha wata nuska kuma kawai hadisin ne aka ci gaba da Anas bin Malik radiyallahu anhu qala umira bilalun an yashfa al-adana aw an yushaffi al-adana wa yutir al-iqama an umarci bilal ladani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda bilal al-habashi mutumin habasha ne tun kafin musulunci sai na abubakar ya siye shi bawan shi ne sai na abubakar radiyallahu ta'ala anhu yanda yana musulunta shi ma ya karbi addini musulunci yana cikin waɗanda ake azabtar da su a cikin al-mu'azzabun fil islam yana ciki ibn Abdul Bar kuma yake cewa shi sayyidina Abu Bakar din da ya ga ana azabtar da shi da ya zo ya tsaye shi, saboda kasancewa himaya da shi sai na Abubakar yake da shi a Makka, ba za a iya azabtar da bawansa ba. Ma'ana riwaya ce guda biyu, wasu na cewa bawansa ne tun kafin musulunci, suna cewa a yana cikin bayi marasa galibu waɗanda suka musulunta waɗanda ake azabtarwa, a yazo ya siye shi. Da manzo sallallahu alaihi wasallama ya rasu sai ya daina kiran sallah, yace ba zan iya yin kiran sallah manzo sallallahu alaihi wasallama ba ya raye ba. Hatta sai na zamanin sayyidina Abubakar, Bilal bai yi kiran sallah ba. Ko wani lokaci wata munasaba ta taso a lokacin khalifancin sayyidina Usman, lokacin khalifancin sayyidina Usman, Bilal ya hau kan wannan yayi kiran sallah, aka tuna da zamanin manzo sallallahu alaihi wasallama, aka yi ta kuka a ranar. Sannan akwai Abdullahi bin Ummi Maktum, kamar yadda ya shahara sananne, shi ma yana ɗaya daga cikin ladanan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. An umarce shi da ya shafa'a azan, ya dinga faɗan kalmomin bibbiyu bibbiyu kiran sallah, sannan kuma a iqama kuma ya faɗe su daddai daddaya. Sannan akwai riwaya ta Muslim wanda ya ce illa da iqama, wannan riwaya wacce take amma muttafaqun alaiha ne dukkansu sun rawaito a kiran sallah a shafa'a sannan iqama a itarinta. To wancan riwaya kuma sai ta ce umira bilalun an yushaffi al'azana wa yutira al'iqamata illa al'iqamata illa al'iqamata, mana kada kamata salatu tun a fada so biyu so biyu. Magun malikiya so daya ne ake fada, so daya ne, har mai risala yake cewa ana sabani shi in ka fada so biyu sallar ka ta baci ko iqamar ka ta baci ko ba ta baci ba, ana sabani. To saboda haka kasancewa riwayar illal iqama din riwaya ce sahihiya, zai nuna iqamar ce take da lafzuka guda biyu, ko kowanne abu ka fade su daddaya daddaya, au ko kuma ka zo ka taka mace salatu ka fada su biyu, kamar yadda ake da lafzuka daban-daban na tahiyya. Tahiyya na riwayar Abdurrahman bin Abdulqari wanda ya rawaito a wajen Umar bin Khattab, wanda malikiya suke amfani da shi, wanda cikin littattafan malikiya akwai tahiyya ta Abdullahi bin Mas'ud, tahiyya ta Abdullahi bin Umar, ta Aisha, ta Abu Huraira, ta tahiyya suna nan da yawa. To kawai lafuzzuka ne daban-daban na tahiyya da ke duk layi ne da ya shafi ba na wajabci ba ne, saboda Sa'adatul Anam Shaykhul Islam Shaykh Ibrahim ya saki littafinsa Raful Malam a mukaddimar, yake cewa in ka ji an ce mazhaba to halal da haram ne su ne mazhaba, a duk abin da ba halal da haram ba, ba wajibi ba, wajibi ne ko kuma haramun ba, to dukkan mazahibu sun hadu a kai. Wannan magana ban taɓa ganinsa ga magana daƙiƙ wanda wani malami usuli ya yi ma sai a littafin Raful Malam, kuma ya kawo hujjoji da dalilai, saboda babi ne na nafi. Yanzu misali fasalan abu ya tabbata a hadisi, sai ka ce ba mazhabar malikiya ba ne kake, yanzu kaga ba Shafi'i zai ci doki, kai ba maliki ba za ka ci doki ba, wannan shi ne mazhabarsa Shafi'i, kai kuma maliki, saboda harka ce ta halalci da haramci wannan.
to duk wani abin da ba haram ko halal ba to kai da dukkan mazhabobin duk ɗaya ne zai iya zuwa ya dauna ka yi amfani da shi ka je ka dau nasa ka yi amfani da shi yanzu misali tahiyya ta Umar bin Khattab da shi muke amfani saboda haka in ka ga dama za ka yi tahiyyan Abdullahi bin Mas'ud ka yi sallama a sallarka saboda menene tahiyyatin ba wajibi ba ne ana wajibi ne ko haramun halal ne ko haram to anan ne kai shafi'iyya wancan malikiyya wancan hanbali ya karrara kaidoji masu karfi a wannan littafi da zai nuna shi maulana usuli ne muhaddis ne wato ya yi zurfafa ilimin hadisi da kuma ilimin usulul fiqh har yake cewa wannan maganan da nake yake cewa a duniyar yau yace idan akwai wani da na sani ya fi ni sani ilimin hadisi yace zama a kaulak bai same ni ba zan tayi na je na zaman tuwa da majirinsa Shay Ibrahim Yasi yana raye kap duniya ba wanda ya kai shi sani ilimin Qur'ani ko hadisi kap suna kansa yanzu takhrijat din da yazo yayi cikin raful malam wa qulu hadisi masu sufilin gungu a kawo su akan harkan kabaru da hakan raful yadaini da wayatin nan ta gani sai da malaman duniyan wannan lokaci suka sallama mishi akan littafin raful malam sannan kuma yace a yace yake magana akan kabaru da ya shahara ya shahara babu a malikiyan nan yace kabarin shi ne ma malikiya yace saboda ba zai yi abinda baya cikin muwatta mali ya zamanto mazhabar malikiya ba ko abinda ke cikin muwatta mali kuma a ce ba mazhabar malikiya ba ne saboda hadisin kabaru yace gashi nan malik din kansa shi ma ya rawaito a cikin muwatta mali saboda haka yace wannan ra'ayin maghariba ne ra'ayin maghariba ne yace kaulin abun nan ne ibnu qasim ne yayi maganganun ya abun nan sosai saboda haka in kana so ka san matsayin maulana sheikh ibrahim yasa harkan ilimi kaji bangaren su ta sau wannan harka ce ta sufai da tafi saraful malam wannan da kuma na'am agane litafin sa raful madam da kuma litafin sa sabilul salam fi ibqa'il maqam lokacin da aka nemi fatawa za a dauki maqam ibrahim saboda yana takura masu tawafi a wajen a matsa da shi wani ku a samu sakewan yin tawafi duk malamai su duniya suka yi rubutu suka koma ka'ida ta abunan abun da ake cewa al-masalihul mustala ka'ida ta wannan shine sai rubuta littafin sabilus salam fi ibqa'il maqam sai ya aika rabitatul alam al-islamiyya malaman da aka dauka na duniya za su zo su duba dalilan wadanda suka yi rubutu din shine suka dauki littafin suka ce baya dalilin da ya wuce wannan kafi a ciki sai da suka ga wasu hadisan da ba su taba ganin sa ba karshe yake cewa an kira wannan wajen saboda annabi Ibrahim ya tsaya ne aka kira shi maqam din idan aka dauke kuma aka kai wancan wani gugu a wancan gun ma ya tsaya ne kaga inda aka kai din ba maqam Ibrahim bane ga inda ya tsaya to saboda haka duk wanda yake da maulana Sheikh Ibrahim Iyas baya bukatan wani malami a duniya ya ce shi da shi ya sako kuma malamin sa baya bukatan wannan duk abin da kake so ya rika ya maka shi ciki da bai jikansa Sheikh Hassan Sisa yake cewa a duniya kam ba tabaru ba taba addu'a yace irin addu'an da ke cikin kanzul auliyai ba kuma yace ya bibiyi wannan litafi ya ga maulana Sheikh Ibrahim Yas duk wani ismin da ake cewa ismin azam ne sai da yayi amfani da shi cikin kanzul auliyai shine littafin da in kana karantawa in ka je kaulak zaka ga littafin a idan ka barobar duk abin da ya roka cikin kansu da auliya ka je kaulak zaka ga abin da idan ka a in ba kaulak ba ba ko daya yanka masa rago in ka je aka sauke ka yi yanka rago a kawo ma rago su sai kaulak yawan bakin da suke shigan nan rago nawa zaka yanka kullum shanu burcik kuma burcik in ka ce kawai nama zalla zaka ci magarin kafin ka fito zaka ci su ba ruwan zasu yanka maka gidan kowa kuma gidan ba ku gidan baki ne warwason baki ake yi magidanta suna zuwa tasha suna jira idan mutum ya zo wannan ya jashi wannan ya jashi saboda haka kawai addinin zaka ganshi a aikace madinar kawai ta zamanto madinar manzo Allah ne kawai da ya kira ta da sunan to saboda haka nan illa al-iqama dinnan to zai nuna lafuzzuka ne guda biyu ko kace kad qamati as-salah su daya yadda muke yi ko kad qamati as-salah su biyu عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي صحابي وند يشهر دكنية صحاب سلسة دكنية أبو جحيفة وند أنا وصفك شيء سنيشي وهب بن عبد الله السوائي shine wanda ake sanin sa wahabul khairi suke ce mishi wahabul khairi suke ce mishi saboda yawan kyautarsa sahabi ne duk abin da ya samu kawai bayarwa yake har saboda kyautarsa ma wasu lokuta akwai abin da ake ce mishi aba aba din sayyidina Umar zamanin sa shi ya fara kamar salari ne a yau amma shi bambancin aba da salarinmu na yau shi salari ana bawa ma'aikacin gwamnati ne shi kuma sai na umar yana bawa kowa har dan da yake da ciki yana da aba ga na mahaifiyarsa ga nasa haka ya tsara to idan ya karbi aba dinsa to idan mata ba su tura tare da shi wani yaron gida ya karba musu kudin cefa ne ba zai shigo ba kudin cefa ne duk zai rabu wa abul khairi ake ce mishi baya rabuwa da jama'a kuma har san kuma mutane duk inda aka ce ana bayarwa suna nan a wajen a tare wanda lokacin da ake cikin sifin yana ɗaya daga cikin manya-manyan jagorori na sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu wanda ya rasu hijira na da shekara 74 wahabul khairi ya rawaito mana wannan hadisi yace ataitu annabiyya sallallahu alaihi wa sallama wa huwa fi qubbatin lahu hamra min adam ko adam na zo gun annabi sallama yana cikin kubbarsa shi ne lema da ake kafawa kubbar kuma ja min adam ai wanda aka yi shi daga fata wanda yake jimamme wanda ana cewa adam ana cewa udu shi ne jami'i na adi adim din ba a ce wa fata adim sai a lokacin da aka ce mishi aka gan shi jawu to wannan aka kafa mishi da kubba nazo na same shi yana ciki kala sai Abu Juhaifa yace fa kharaja Bilal biwadu'in sai Bilal ya fita da ruwan alwala fa min nadihin wa na'ilin yana siffanta halin da ya samu a sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama ne, yana nufin wasu ya same su ruwan da ya fita daga hannun abin nan din hannun manzo za su iya tarewa su yayyafawa jikinsu, su yayyafawa jikinsu shine famin na tahin. Sannan kuma wasu kuma suna ta kokawa, wato kokarin su samu ragowar ruwan alwalansa. Wannan me zai nuna ma? Wannan yana nuna ma abu ne sannan ne a zamanin manzo Allah tabarruki da shi. Misali ka koma ka karanta hadisin Jabir, sifa ta haji da yazo da aka aske kan manzo sallallahu alaihi wasallama, aka zo aka dinga kokowa akan wani ya samu gashi daya, wani gashi biyu, da ya ga kokowa yayi yawa sai ya ce kawai a shiga layi, kawai a shiga layi zai rabawa mutane, wani ya bashi gashi kwaya daya, wani ya bashi gashi. Hadisi yana cikin hadisin Jabir ne, sifa ta hajjin manzo sallallahu alaihi wasallama, kuma muttafaqun alaihi Bukhari da Muslim sun rawaito, wanda su Imam an-Nawawi shurahul hadis da shi Bukhari khansa sun bawwa hadisin babi na tabarruki da asa, babu tabarruki min asari rasul sallallahu alaihi wasallam. Wannan abu ne sananne, to wannan abu ne da ya zamanto sananne, malumun bid darurati, to shine yanzu ake cewa shirka ne wai, raina mutane wai, ba ma sunna ba fa wai shirka. Haka tsakanin akwai rata ai sosai, shirka ne. Haka nan Muslim ya rawaito shi ma sahaba suna kokawa akan raguwar ruwan da manzo yayi alwala, kowa ya dan samu ya shafawa jikinsa ko fuskarsa. Har Ummu Salama ta kiyaye gashin manzo sallallahu alaihi wasallam, ta sa cikin wani kulba. Sanannen abu ne a Madina, duk wanda bai da lafiya sai a aiko shi gun Ummul Mu'minina Ummu Salama, sai ta dan zuba ruwa cikin wannan kulban da gashin yake, sai ta juye ta ba wa mara lafiya ya sha kafin ya bar gidan manzo Allah ya warke. Har ta rasu wannan sanannen abu ne, ka koma tarjama wasina Ummul Mu'minin kaman ko ka duba ko tarihul Islam ko ka duba su wannan siyar alamin nubala, za ka ga duk an yi bayani. Abu ne sananne, har Imamu Ahmad bin Hanbal to shi ma ya gada daga cikin kakanninsa, daga cikin gashin da wasu kakanninsa suka samu ranan da manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi aikin haji, Imam Ahmad bin Hanbal. Sannan kuma Khalid bin Walid da ya zo rasuwa yake cewa mutane suna ta mamakin gurzantaka na, sun canfani duk inda na je zan yi nasara. Yace ba komai bane fa, yace gashin manzo Allah ne sallama, yace fulan kwanon nahe na makalahi ciki inda ba zai fadi ba. Ya fadi haka ne a lokacin da fulan kwanonsa a cikin ruwa ya fadi, tsakiyan kuma abokanan gaba kafirai gumurzun yaki, to shi ne ya kusa wannan hatsarin, ya kusa wannan hatsarin, ya je ya ɗauko fulan kwano. Sai ka ce yaya za ka yi haka? Sai ya ce ba na yi wannan ba ne wai saboda fulan kwano. Ya ce gashi manzo Allah ne sallama a ciki fa. Amma saboda rayin karatu da rainawa mutane wayo da aka yi da ke ba hadisi muke karantawa ba, wai shirka ne ma tawassuli ko tabarruki da asar. Abu ne sananne, ba mun karanta jiya ma Abdullahi bin Umar duk inda ya ga manzo Allah ya zauna, he je ya zauna, inda ya tsaya ya tsaya. Haka manzo Allah mutum ne ordinary kaman kowa, yadda suke fada. To kaman wannan ne shine yayi bayani famin nadihin, wasu su zai dau ruwan ya yayyafa cikin sa wana ilin, wasu su kuma yana kokarin samu ragowar wannan ruwa din. Daga nala ya nalu ismul fa'il din sa na'il. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء من زال صلى الله عليه وسلم يفتى أجيكنسا ينا سنيد حلة أشي حلة كما شكرا دا جنفا لهم داربا باسا شوى هيغا حلة سي انقو دابيني دي أكسا دي أسماشين ناجي مسا حلة تيجن كسا هيغا كمون كسا فرمال أكي kai da muke sa riga a kasa mu sa bunji ma ake wannan shi suke cewa hulla in riga daya ne ba sa ce mishi hulla shi ko hulla din a wajen su kala kala ne iri iri ne ana ce mishi hulla ne saboda yana fidda mutum yana da kwarjini yasa ake ce mishi hulla walai hullatun hamra ka'anni anzuru ila bayadi saqaihi kace ina gaya muku wannan maganan kace yanzu haka kace ina ganin yadda sakin sa guda biyu na fara fari tas yana haske kala sai ya ce fatawadda yayi alwala wa azana bilal sai bilal yayi kiran sallah kana faj'altu atatabbau fahu hahuna hahuna sai na ci gaba da bibiyan bakinsa ya bi ta nan mana duk inda ya bi ina bibiyan bakinsa ina kwaikwayon abin da yake fada ya kulu yaminan wa shimalan yana fada yana cewa yana kiran sallah da yana karkata dama da hagu hayya ala salah hayya ala fada yana fadan wannan hayya din kamar yadda muka rigaya muka sani ismu fil amri ne na jan hankalin mutum da kiransa ya doso ismu fil ne shi ba fili bane al falah kuma bi takhfif shine rabo ba falla ba yadda wasu ladanan suke faɗa al falah din da shadda din manomi ne sunan manomi ne al falah manomi al falah kuma bi tafkif masdari na falaha yaflahu akwai babin sa faliha kaman fariha yafrahu kenan falahan shine faza yafuzu fawzan kenan wannan ne in kasashen ta ka kira zo wajen manomi ne shi yasa ake zo larabci din ka bi shi a wasalin da aka bashi kana canja wasali to zai tashi daga wata ma'ana taje wata ma'anan da ko kusa da abin da ake bukata ba summa rukizat lahu anazatun sannan sai aka kafa mishi da sadadan sanda gajeren sanda kulke wanda sama an yi shi da kauri haka saman da gauri kasan siriri shi ake cewa anaza akwai kabila da ake ce masa kabilatu ans to wannan anan ana nufin sanda ne fa taqaddama sai ya wuce gaba zai yi limanci wa sallar zuhra sai yayi sallar azhar raka'ataini saboda kasaru ne yake yi ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع الى المدينه فسنن بيدينا صلاه ركع بيو كسروا با har sai da ya dawo madina sai ya fara cikawa kenan lokaci guda shi hadisin yana nuna mana jawazin tabarruki da tawassuli da asar na manzon sallallahu alaihi wasallama sannan kuma kiyasan kuma hadisin yana nuna ma jawazin tawassuli da azar na sauran annabawa da salihai da waliyai saboda abu ne wanda yake sananne asir alamin nubala al-imam zahabi ya kawo abubuwa da yawa azar na wasu sahabbai da wasu tabi'ai waɗanda magabata suke tawassuli da shi har ya rawaito a tatarjama na ma'ruful karhi. Mun san ma'ruful karhi ba ɗaya daga cikin sanadin silsila ta sufaye. Kana bin silsila sanadin, aka baka silsila sanadi na tasawuf kafin ka je Hassanul Basri ka biyo ta kan Junayd. Akwai ma'rufun kharqi su za ka zo ka tarar da su har ka je kan Hassanul Basri. Hassanul Basri kuma sun hadu da Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala, saboda lokacin da Sayyidina Ali ya rasu aka kashe shi din. Hassanul Basri shekaransa 10 ne. To su kuma al-muhaddisuna suna cewa idan yaro ya kai shekara 5 ana inganta ittisali tsakaninsa da rawi shekara 5. Kuma bugu da ƙari shi Hassanul Basri din rabib ne na Ummu Salama, a gaban Ummu Salama gidan manzon Allah, anan ne ya girma shi. To wannan ne, to shi wannan yake nuna cewa ma'ruful kharqi din kasan kabarin sa din waraka ne daga dukkan cuta. Kasan kabarin sa, Imam Shafi'i ne ya fadi wannan, ke kasan kabarin ma'ruful kharqi magani ne na dukkan cuta. Wanda Imam Zahabi da ya kawo wannan a tarjaman sa sai ya tabbatar bai yi inkarin abin ba. A bisa al'adarsa da yawa irin wannan abubuwa wasu lokuta ya ce wannan ba gaskiya ba, ya shi ya bari. Wannan abu ne wanda yake sananne, asar na salihai da sahabbai duk ana tabarruke da su. Sannan hadisin kamar yadda ya zo a babin yana magana akan kiran sallah. A cikin hadisin ya sifanta mana yadda ake so idan ladani yana kiran sallah ka koyoye shi. Shine hadisin yake magana, ka bibiyan abin da yake fada kai ma kana fada. Kamar yadda wannan ɗaya daga cikin riwayoyi ne guda uku, ko ka bibiya ka dinga fadan dukkan abin da yake fada daidai da daidai, au ko kuma ka saurare shi kawai ka yi sit. Na uku, au ko kuma ka fadi duk abin da yake fada, amma idan ya ce hayya ala sala hayya ala fala sai ka canja su da la haula wala quwwata illa billah. Sunnoni ne guda uku na kiran sallah. Ana kiran sallah kai sit ka saurara, au ka kwaikwayi duk abin da ladani yake fada, au in ya ce hayya ala sala hayya ala fala ka canja su da la haula wala quwwata illa billah. Sannan kuma hadisin yana karantar da mu kafa sutura a gaba idan mutum zai yi sallah, saboda kar wani ya zo ya wuce ta gabansa. Kamar yadda hadisin yana karantar da mu inda ake fara kasaru da kuma inda ake sauke kasaru din, da kuma hukuncin kasaru din kansa. Wannan abubuwa duka sun zo mana a cikin wannan hadisin. Za mu tsaya a nan. Hadisin gobe insha Allah hadisin Bilal ne. Hadisin yana za mu zo mu bayanin as-salatu khairun minan nawmi dinnan. Hadisin yana magana ne akan ana sa as-salatu a kiran sallah na karshe ne, wanda yake dabda iqama, kamar yadda zai zo a nan. Saboda Bilal shine yake kiran sallah na farko, Ibnu Ummi Maktum shine yake kiran sallah na biyu. To shi kuma Ibnu Ummi Maktum din shine mai sa as-salatu, sabanin abinda Albani ya faɗa cikin littafinsa Tamamul Minna, cewa wai yayi bincike ya ga al-alamul islami duka suna sa as-salatu a kiran sallah na biyu, alhali dalilai hadisai suna nuna to ana sa as-salatu a kiran sallah na farko ne. Sannan yace wannan abin da na gaya muku nan shine kaulin wani da wani da wani, ya kirga mutane da basu wuce su biyar ba. Yaya abinda da bakin sa yake al'alamul islami duniya kaf ga yadda suke a bar maganar duniya gaba daya a dauki wayannan mutane guda biyar din da ya fada har shi a ciki hadisan da yake magana akan sunan shin duniyar da yake duk suna sa salatu kiran sallan nabiyin nan ba su ga hadisan ba sai shi yake ne shi ya ga hadisi da saboda haka wannan yana ɗaya daga cikin rudanin da aka yada misal cikin azumin nan yanzu aka zo aka samu as-salatu kiran sallah na farko baka da agogo fa sai a hana ka safarai insha Allah gobe za mu yi bayani assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allah zaka malin da alkhairi nam akramaka Allah mai tambaya na farko yana cewa yana son bayani akan daren Lailatul Qadr ya ake a ganshi wai
daren Lailatul Qadr dai riwayoyi abinda suke nunawa abinda suke nunawa daren yana cikin watan Ramadana sannan kuma an fi kyautata zaton cewa yana goma na ƙarshe saboda yawancin riwayoyi suna magana akan wannan a goma na ƙarshen kuma ana kyautata zaton cewa ranan da zai bayyana a wato ranan witiri ne misali 21 23 25 27 29 wannan ranan su ne kawai ana so ne waɗannan kwanaki goma nan ka dukufa in sun samu ne ka ajiye bacci ya kasance ka raya darare goma nan gaba daya wannan shi ne babban abin da ake bukata kuma ba dole ba ne yadda ake fada ne ka ga wani abin mamaki a wannan daren ko ka yi wani mafarki tukuna zaka tabbatar da wai ka riski wannan daren daren yana da alamomi wanda za ka ga haske ya bayyana a sama ko ka ga an yi iska a ra'a daren ko in damuna ne ka ga an yi ruwa ko yayyafa da abin da ya kama da wannan amma rashin bayyanan wani wata alama cikin waɗannan alamomi baya nuna kai baka riski wannan daren ba kamar yadda abin da kuma ya shahara cewa za a hango ɗakin Ka'aba a wannan daren wannan ba kowa ne zai hanga ba sai in ka kai makamin hangen wannan ɗakin Ka'aban ba kowa ba ne wannan wannan dai shi ne bayani akan Lailatul Qadr
na'am akwai mai tambaya yana cewa hukuncin sallar nafila lokacin da imam yake khutba sallar nafila lokacin da imam yake khutba da kuma nafila bayan sallar asuba
abinda kaulin da yafi inganci shine dan limami yana kuduba to kawai ka saurare kuduba saboda ta'arudi ne aka yi tsakanin dalilai guda biyu daya hadisi ya ce idza dakhala ahadukum almasjida fala yajlis hatta yusalli rak'ataini idan mutum ya shiga masallaci kar ya zauna sai ya yi raka'a guda biyu ɗaya kuma ƙur'ani ya ce idan ana kuduba ka saurara ko ana karatun ƙur'ani ka saurara ka shiga masallaci ana kuduba ga nafila da aka ce ka yi ga kuduba da aka ce ka zauna ka saurara sun yi ta'arudi ta'arudin dole ka dawo tarjihi wanne ya kamata ka aikata wanne za ka bari saboda abu ne ba zai yi ka yi su duka ba to shi ne jumhur ulama ashabul mazahib suka ce huduban nan a sati so dai ake yi na jirgidi kuma koyaushe za ka dinga yin sa saboda haka ka zauna ka saurari huduba sannan kuma ba zai yiwu kana sallah kana sauraron huduba ba saboda a sallar ko ta nafila ce ana bukatar nutsuwa cikin sallah, kuma dama zaka mayar da hankalinka kan kuduban ba zaka samu wannan nutsuwar ba. Kaga dole ne ka bar sallar tukuna sai ka saurari kuduba din. An yi tarjihi ne, an rajjaha sauraron kuduban akan wannan nafila. Sannan waɗanda suka jawwaza din suna kafa hujja da hadisin da wani ya shigo manzo yana kuduba sai manzon ya yanke kuduba sai ya ce hal sallaita raka'ataini, kai raka'a guda biyu da ka shigo masallaci? Sai ya ce a'a. Sai ya ce to salli raka'ataini, kai raka'a guda biyu ka zauna. Ya ci gaba da kudubarsa. Suka ce wannan nassi ne fi mahallin niza'i, cewa idan ana kuduba za a iya yin nafila, tunda manzon shi ne ya ce, shi ya ce a yi wannan ya yi nafila. To wannan lafazin in ka tattare lafuzzukan hadisin za ka ga akwai ƙara'ini da suke nuna cewa manzon shi ya ce da wannan din ya yi sallah saboda wasu dalilai ne. Misali riwaya ta Tirmidhi kamar yadda Ibn al-Arabi al-Maliki cikin ahkamul Qur'an yake fada, ya zo ne da khala rajulun wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama yakhtubu ala al-minbari wa huwa ala hay'atin bazza. Wani mutum ne ya shigo manzo sallama yana kuduba, mutumin yana wani yanayi na ban tausayi, haka riga da datti a yayyage, akwai alamun talauci, wani yanayi na ban tausayi. Shi ne Ibn Arabi ya ce wannan yanayin da manzo ya gani shi ya sa ya ce ya yi raka'a guda biyu don mutane su gan shi su ga. Kaga abin da ba cika yi ba, kai kadai a masallaci ka miƙe kana yi, hankalin mutane gaba daya zai zo kanka ne. Abin da yake nufi da wannan shine yana so ne mutane su gan shi, in suka gan shi bayan an gama sallah to za su taimaka mishi. Saboda a tabi'a ta manzo da sahaba, duk wanda suka gani musulmi yana cikin wani yanayi to sai sun tara masa abin da sai ya fita a wannan yanayi. Wannan al'ada su ce. Saboda haka wannan ne yasa aka ce yi sallah. Suka ce dalilin wannan banda wannan mutumi, ma banda wannan riwaya ta wannan mutumin, shin akwai wasu hadisai, wasu mutane daban-daban waɗanda manzo ya ce su sallah lokacin yana kuduba? Irin wannan shi suke cewa waqi'atu ayn. Aka ce waqi'atu ayn abu ne wanda ya kamata so da yawa yana faruwa, tukunan so ɗaya kawai ya faru, ba zai zama hujja ba. Shigowar mutane ana cikin kuduban nan ai duk juma'a ma ya faru. To wannan juma'an ne kadai aka ce da mutumin da ya shigo din yayi nafila. To saboda haka dalili din akwai qara'ini da suke kewaye dalili a fahimci me yasa aka yi wannan abu. Saboda haka ne wato karanta hadisi babu tabbaka ka'idodi ta mustalah shine yake damun wayannan mutane. Karatun hadisi a gun malamin da ba malamin hadisi bane. Yanzu ko hadisin da ake yadawa yin fitsari a tsaye sunna ne, manzo ya yi fitsari a tsaye abu ne shekaru da baya an yi ta yayin wannan, kaji fa aka samu tasa suna ta fitsari a tsaye wai sunna ne? To kaga shi kuma hadisin Abu Ayyub ne al-Ansari yake cewa أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما. تشير راوين ياتي سباطة تونن ميسا راوين يفدي ونن كلمة يفدان دن أسن سبب ديسا يونن سالن أس قون جوجي دنجسا وجن وندباون يوند ذايف زالي. In aka tsuguna aka yi najasan zai taso ya taba ciki, to wannan fa'idar ne yasa yace intaha ila subatati qaumin fa bana qa'iman. Saboda haka ne Imam Tirmidhi da ya rawaito wannan hadisin sai ya akaba da kauli mauqufi na Umar. Umar bin Khattab yake cewa ma bultu qa'iman munzu aslamtu, tunda na musulunta ban taba yin fitsari a Ka'aba. Tirmidhi da ya rawaito wannan hadisin ya kawo wannan. Me yake nufi da wannan? Saboda hadisi mauqufi yana sharhi da fassarar hadisin marfu'i. Kaga kenan fitsari a tsayedin a zamanin manzo Allah al'adan kafirai ne kaman wannan zamanin. Al'adan kafirai ne. Isa Umar bin Khattab sai tunda na musulunta ban taba yin fitsari a tsaye ba, amma da ya zo ya tarar da sahabban da suka riga shi musulunta suna yin fitsari a tsaye, ko ya ga manzo Allah yana fitsari a tsaye ba shi zai ba. To haka abin yake ta tafiya. Ana karanta hadisi mujarrad min usul fiqh da mustalahat da ka'idodi na malaman hadisi.
Amma wani ya bada shawara da Allah dinga kashe waya ko a rage karin ya kashe da ka shigo karatu. Gobe kuma insha Allah za ku koma karatun yamma akan wakalla. Shine sanarwa. Sanda hudu da kwata ba ko da rabi la sanda sai na sanda wani a ga tsara yo hudu da rabi gobe za ku koma neman.